بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Al-Sheikh Muhammad Ahmad Baqadir Al-Amudi. Allah ya ji kansa da rahma, Allah ya kiyaye shi. Wanda ke wannan jami'a ta tarayya ta garin lafiya a nan jihar Nasarawa, a wannan yammaci na Asabar 25 ga watan Ramadan shekara na 1447 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya daidai da 14 ga watan uku shekara na 2026 a kalandar miladiya. A wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma na watan Ramadan, wannan shine majalisinmu na 25, kuma shi ne majalisinmu na 146 a tafsirin suratu Ali Imran. Za mu dora daga tafsirin aya na 142 da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟
نعم.
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
نعم. الله مدوكين سركي أنا تشيوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة كوكم يزة تشيوا ذاكوا شقاء الجنة ني ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الهالي ألا تكن ببينا وتند سكي جهادي تكن كبا ببينا وتند سكي هقري تكن كبا ولقد كنتم تمنون الموت كما للي كوني kun kasance kuna burin mutuwa. Min qabli an talqaw, tun kafin ku gamu da ita. Faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun, to lallai ga kunan kun ganta, ga kunan kuna zira ido kuna kallon yadda take afkuwa da mutane. Waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki bayan ya jajantawa mummunai ya kuma faɗa musu hikimomi da yasa suka samu karaya aka yi galaba a kansu a yaƙin Uhud, to anan kuma sai ya fara bayyana musu sabubban da yasa suka samu karaya din. abubuwan da yasa ba su samu nasara ba a yakin Uhud shine waɗannan abubuwan to sai Allah madaukakin sarki ya tsawata musu bisa abubuwan nan da suka yi da suka janyo musu rashin nasara a yakin Uhud sai ce am hasibtum wannan am malamai suna bata fassara iri biyu na farko ta zanto munqati'a sai ta zanto da ma'anar bal bari dai wato tufidu al-intiqal min gharad ila akhar sai zanto bar wancan maganan bari ga wata an rarrashe ku an gaya muku hikima ko to bayan nan kuma ga sabuwar magana wannan sabuwar maganar ita ce kwaba da Allah madaukakin sarki zai yi musu bisa abubuwan da suka aikata wanda ya jawo musu fashal domin kar su sake aikatawa to idan aka ce wannan lil intiqal ne lil idraf al intiqal ne to sai zanto nan hasibtum akwai tambaya da aka shafe sai zanto amma anan sabal sai zanto bal a hasibtum bari dai shin zaton ku ne ko ku kun yi zato ne cewa za ku shiga aljanna tun kafin sharuɗan shiganta ba su cika ba na biyu shine su ce wannan am ɗin muttasila ce ba munqati'a ba wato amce mu'adila wato ɗori ne akan faɗin Allah madaukakin sarki wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin bayan wannan hani da yi musu da bayanin da yi musu sannan sai ya ɗora ma'ana kun fahimci waɗannan sunnoni da na gaya muku kun fahimci waɗannan hikimomi da na gaya muku na cewa su ne dalilin da suka janyo ba a yi ba ku samu galaba ba ko kuma dai zato kuke cewa za a samu aljannan da sauki haka kawai wannan shi ne ma'anarta ta biyu al-imamu Tahir ibn Ashur yake cewa wannan am hasibtum ɗori ne akan wala tahir wannan kuma shi ne saboda yayin da suka da karaya ya shafi musulmi suka yi fushi suka yi abin nan bakin ciki suka dan samu rauni ta yadda ba su samu nasara irin wacce suka samu a yakin Uhud ba yakin Badar ba sai Allah ya bayyana musu cewa ba sa buƙatar bakin ciki saboda hikimomi da ya gaya musu sannan ya bayyana musu cewa shigan aljanna wacce ita ce babban burin su babban abin neman su ba ta samuwa har sai in sun miƙa wuyansu sun sadaukar da rayukansu wajen bayar da addini kariya so in suka ɗauki cewa za a iya shiga aljanna da sauƙi haka kawai to wannan kuskure ne na fahimta shigan aljanna na buƙatar wato aiki tukuru na buƙatar jihadi shine abinda Allah yake cewa walamma ya'lamilla aljanna anan ita ce aljanna da muka yi ta magana akan ta a baya ko gidan karamci da Allah ya tanadar wa masu jin tsoron sa a ran tashin alkiyama wacce take kunshe da ni'imomi wanda babu wanda ya san irin su yawan su dadin su girman su matsayin su sai Allah madaukakin sarki wannan aljannar shiganta ba abu ne mai sauki ba so in kuna zatan za ku shige ta kafin waɗannan abubuwan su tabbata to lallai kun yi kuskure waɗansu abubuwa ne sai sun tabbata su ne jihadi da haƙuri kafin a samu aljanna sai an yi jihadi. Jihadi shine gobar baya, shine kokari wajen ba addinin Allah kariya, musamman ta hanyar gogayya da masu kawo barazana matafarkin Allah madaukakin sarki. Shine Allah ya ce walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu alhali tukunna. Allah bai bayyana waɗanda suka yi jihadi ba, yana nufin kuna tunanin za ku shiga aljanna ne tun kafin ta bayyana ƙarara cewa ku masu jihadi ne. Kun san lokacin da mushrikai suka shirya domin su ɗau fansa a kan musulmi saboda abin da ya faru da su a yaƙin Badar, sun yi shirinsu, sun yi tanadi, shekara ɗaya suka yi suna tanadi na kayan yaƙi, na abin hawa, na kuɗaɗe da kuma sojoji. Suka yi tattaku daga garin Makka har suka zo Madina. Labari ya zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi ya ce yana ganin musulmi su tsaya a garin Madina, su tsaya a kowane loko da kowane saƙo da kowane hanya su tare mushrikai, ta yadda in sun zo za su shiga sai su yi attacking ɗinsu. Mata ma su fito, waɗansu suna kan hanya, waɗansu suna saman katanga, kowa da abin da ya sawwaka a wato ainihin tare su. Wannan shi ne ra'ayin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya zanto za su kare garin Madina ne, ba za su fita su kai hari ga waɗanda suka zo musu a garin Madina ba, ko su yaƙi a wajen garin Madina ba. Amma da yawa daga cikin sahabbai sai su suka karkata masa cewa bai dace a bari har kafirai su shigo garin Madina ba, a'a, a fita a same su a wajen garin Madina a yaƙe su. Wannan ra'ayin akwai dattijai ɗan kaɗan da suka karkata zuwa gare shi. Haka nan samari masu jin ƙarfi a jika, su ma masu samari masu jin ƙarfi a jika, su kuma sai suka karkata da cewa a fita a wato ainihin same su a wajen Madina. To samarin su suka fi matsawa, suka matsa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kada a zauna a garin Madina, musamman daga cikin su waɗanda ba su samu dama sun tafi yaƙin Badar ba. Kun san Annabi da zai je Badar ba ya fita ne don ya yi yaƙi ba, ya zaɓi waɗansu mutane ne domin a je a tare dukiya, ayari na Qurayshawa da take dawowa daga garin Sham, saboda sun ƙwace wa musulmi dukiyoyinsu. Shine Annabi ya ce bari ya tare su ma su karɓi nasu dukiyar. To daga nan dai Allah ya kaddara za a yi yaƙi. To waɗanda ba su samu sun tafi yaƙin Badar ba, suna Allah Allah a wani yaƙin ya zo domin su nuna nasu bajinta ɗin, domin su nuna ƙwazansu da jaruntakansu wajen bayar da gudunmawa, bayar da dukiyoyinsu da ransu domin ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki. Wanda wannan ai hanya ce daga cikin hanyoyin gidan aljanna ko? Wato suna burin su yaƙi ya zo, su tafi su yi yaƙi, su nuna bajinta wanda in ya so a kashe su, su samu shahada su shiga aljanna, aljannar Allah madaukakin sarki. To amma kun ga abin da ya faru bayan Annabi alaihi salatu wassalam ya bi ra'ayinsu ɗin, har ya shiga gida ya saka kayan yaƙi, sannan daga baya suka yi nadama cewa kamar su suka tilasta Annabi ba ra'ayinsa ba ne, sai suka ce ya yi haƙuri a zauna a garin Madina. Sai ce aina, ai bai dace ma Annabi ya sa kayan yaƙi kuma ya dawo bai fita ya tafi yaƙi ɗin ba, shi ne aka fita ɗin. To da aka fitan kuma da ya bayar da umarni ma waɗanda ya sa su a saman duwatsu da suka ga musulmi sun fara nasara sai suka kasa hakuri suka kasa hakuri suka wato ainihin sauka da suka sauka Khalid ibn Walid ya samu dama ya haura saman suka ci gaba da yin lugudan wuta ba musulmi sai waɗansu daga cikin musulman har yanzu dai ba su iya jurewa ba suka gudu suka koma garin Madina to waɗannan waɗanda suka koma garin Madina ɗin da waɗancan waɗanda suka sauka bayan annabi ya ce musu duk yadda ake ciki kada su sauka da su wannan ayat take magana am hasibtum an tadkhulul janna shin kuna riyawa ne cewa za ku samu shiga gidan aljanna ne walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum kafin Allah madaukakin sarki ya bayyana waɗanda suka yi jihadi cikin ku anan yana nufin waɗanda suka dage bisa kan jihadi basu karaya ba akan hanya basu gudu ba saboda tsananin yaki basu karaya sun saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan baya nufin cewa dukkan su sun karaya ai ga wanda suka bi mu a karatun mu na Ar-Rahiqul Maktum mun faɗi cewa akwai mutane wajen 30 ko sama da aka da suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama basu gudu ba basu tafi ko ina ba a cikin mayakan ma akwai waɗanda suka tsaya har sai da dukansu suka yi shahada ko a cikin maharba ɗin wanda suke sama amma ma'anar magana shine bai zanto shine sima wato ɗabi'a wacce ta yi galaba a kan rundunar ba su zanto runduna na mujahidai ta yadda babu gudu babu ja da baya duk abin da zai faru da su in dai har sun fita filin jihadi to babu abin da zai sa su gudu su bar filin jihadi ko su ja baya ko kuma su yi rauni ko su wato ainihin su samu karaya aljanna tana samuwa ne ga masu jihadi waɗanda suka doge akan jihadi anan malamai suna cewa jihadi anan ya kunshi jihadi da makami da rai kamar yadda ya kunshi jihadi da dukiya kamar yadda ya kunshi jihadi da ilimi jihadi struggle gwagwarmaya ba abu ne da ake yi na ɗan lokaci a fata ba abu ne da ake yin sa ya ɗore kuma al'ummar musulmi dole a samu waɗannan nau'uka na jihadin baki ɗaya saboda jihadi baya yankewa a musulunci al-jihadu madin ila yawmil qiyama annabi alaihi salatu wassalam ya ce jihadi abu ne mai gudana har izuwa ran tashin alkiyama to duk lokacin da musulmi suka yi sakaci suka daina tsara jihadi to za su samu kansu cikin kaskanci kuma wannan zai sa musu wahala na wato ainihin samun shiga gidan aljanna to dole ai jihadi bil qur'an shine wajahidhum bihi jihadan kabira Allah ya kira jihadi da alqur'ani babban jihadi shine ta hanyar karantarwa ta hanyar raddi mashubuha na munafikai da shubuha na mushrikai da shubuha na masu bin waɗansu addini waɗanda suke sukan musulunci a ilmance da jajircewa wajen karantar da musulmi domin su daidaitu basa tafarki madaidaici na addini wannan shi ma jihadi haka nan bayar da dukiya domin karantarwa domin amar da musulmi da suke cikin hali na kunci
rauni, yunwa, talauci, cuta, da duk wani abin da zai hana su bautan Allah madaukakin sarki cikin walwala da kwanciyar hankali. Sannan tayawa masu jihadi kayayyaki na jihadi, hakanan shirya mazaje da runduna na sojoji da za su tafi su kai hari ko su kare boda na musulunci, su kare musulmi daga farmaki na abokanan gaba. Annabi alaihi salatu wassalam mafiya yawan yaƙoƙinsa ko kuma gaba ɗaya ya yi su ne domin bayar da kariya ma musulmi, imma an kawo masa yaƙi ne ya tara, koko ana shirin kawo masa yaƙi sai ya fita ya tare masu kawo masa yaƙin nan, ba haka kawai yake wato ainihin fita ya yi yaƙi ba. Kuma ma Annabi alaihi salatu wassalam baya son a fita yaƙi, yaƙi dole ke sa a yi yaƙi a musulunci. To jihadi ɗaya ne daga cikin hanyoyi na shigan aljanna, kuma mun faɗa a ayoyin da muka karanta a baya jihadi sababi ne na shigan aljanna. Duk wanda ya jihadi fi sabilillah to ya ɗau hanya kenan na shiga aljanna. To shi ne Allah yake cewa kuna zato ne za ku shiga aljanna ba tare da an bayyana masu jihadi a cikinku, wadda bayanin ya zanto a fili kowa ya gane waɗannan mujahidai ba ne. Walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum, sai ce wa ya'lamu as-sabirin, kuma kafin Allah ya nuna waɗanda suke masu haƙuri. Wannan yana nuna cewa aljanna ɗaya daga cikin sabubban shiganta shine haƙuri. Sai mutum ya yi haƙuri zai samu aljanna, haƙuri da dukkanin nau'o'insa guda uku da malamai suke ambata: as-sabru ala ta'ati Allah, as-sabru an ma'asi Allah ko ma'siyati Allah, as-sabru ala aqdari Allah al-mu'lima. Kuma a jihadi dole sai an yi waɗannan haƙuran duka uku ɗin. Na farko a jihadi ana buƙatan as-sabru ala ta'ati Allah, haƙuri bisa da'ar Allah madaukakin sarki, ta yadda za ka ba kanka haƙuri na ka fita jihadi, don ba abu bane mai sauƙi, abu ne wanda ke da wahala. Ya sama Allah yake cewa kutiba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum, an wajabta muku yaƙi a yayin da yake abun ƙi ne a gare ku. Sai mutum ya daure zai iya fita izuwa ga jihadi. Sannan in mutum ya fita filin jihadi dole sai ya daure ne ba zai iya saba ma Allah madaukakin sarki ba, sai ya yi haƙuri da juriya ne ba zai gudu ba daga filin yaƙi idan ya ga lugudan wuta, da kuma ko in ya ga ‘yan uwansa suna faduwa ana kakkashe su, ko kuma an yi masa rauni shi ma a karan kansa. Kaga wannan dole sai mutum ya ba kansa haƙuri na ya iya jurewa ta yadda ba zai yi alfiraru min az-zahfi ba. Da Allah madaukakin sarki yana cewa idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idzin dubura illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ya ku waɗanda suka yi imani, idan kuka gamu da cancurun dan waɗanda suka kafarta da dandazan kafirai a filin yaƙi, idan kuka yi fito na fito da su, to kada ku juya musu baya, kada ku gudu ku bar filin yaki. Duk wanda ya yarda ya juya musu baya a wannan ranan, in ba wanda karkata yayi domin ya je ya sake dawo, wato ya kauce ne saboda wata dabara na yaki ba, koko a'a ya kauce ne domin ya je haɗu da wasu rundunan na musulmi su sake dawo su ci gaba da yakin ba. In ba dan wannan ba, duk wanda ya gudu daga filin yaki faqad ba'a bi ghadabin min Allah, lulallai zai koma da fushin Allah tare da shi. Kuma Allah ya ce wa hu jahannam, makomanta ita ce jahannama, wa bi'sal masir, kir da wannan mummunar makoma wacce ita ce jahannam. Hakanan dole a filin yaki mutum yayi hakuri da kaddarar Allah mai wato ainihin ɗaci shi ne za ka yi doka a doke ka, ko za ka soka a soke ka, za ka ga ana kashe ‘yan uwanka, waɗannan abubuwa ne da duk mutum baya su. To dole sai mutum ya yi haƙuri a kan waɗannan, zai iya dogewa a kan jihadi. Wannan ayar tana ƙunshe da fa’idodi da yawa. Fa’ida ta farko, ba da bore-bore ake samun gidan aljanna ba, ana samu ne da aiki da gwagwarmaya. Allah madaukakin sarki yana cewa laysa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab, ba da borashe-borashen ku bane, hakanan su ma ahlul kitab ba da borashe-borashen su ne za su samu tsira ko shiga aljanna a lahira ba. A'a, ga yadda ka'idar take, man ya'mal su'an yujza bi, duk wanda ya aikata mummuna to za a saka masa da mummunan, wa man ya'mal min as-salihati kuma ne min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-janna wa la yuzlamuna naqira. Waɗanda kuma suka yi kyakkyawan aiki kuma suna mummunai, to waɗannan su ne waɗanda za su shiga aljanna, ba kuma za a rage musu komai ba, ko da da ƙwayan komayya ne na aikin da suka yi za a cika musu ladan aikinsu. Saboda haka aljanna na waɗanda suka biya sadakin ta ne. A nan Allah ya faɗi abubuwa guda biyu su ne sadakin aljanna: jihadi da haƙuri. Dole sai mutum ya ɗore wajen gwagwarmaya cikin biyayyar Allah maɗaukakin sarki da kuma kare addininsa da ta duk hanyoyi da suka sawwaka a gare shi na bayani da baki da wato ainihin aiki da dukiya da ƙarfin jiki da kuma sadaukar da rai. Wannan shi yasa ma al-Imam al-Hasan al-Basri yake cewa laysa al-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli walakin وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. شي إيماني با واتو بورچه بورچه بني نزكاتا با كما وتا علامة شي da zaka saka na zahiri na tufafi wannan ke nuna cewa kai dan aljanna bane. A'a, imani shine abinda ya tabbata a cikin zuciya kuma aiki ayyuka suka gaskata shi. Wannan shine abinda zai kai izuwa ga wato ainihin aljanna. Hakanan jihadi da zai kai ka aljanna ba abu ne wanda ake yin shi na wani lokaci ba, abu ne da ake yin shi na wato ainihin rayuwa gaba daya. Kana son ka shiga aljanna, zaka sadaukar da rayuwarka ne gaba daya. Sannan ba zai yi kai begen aljanna kuma kai dauka Allah ba zai jaraba ka ba. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra wa zulzilu حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. شنكونا زتن ذاك شقاء الجنة ني حكا كوي شكل سوكي ها الهالي أبن ديفاو يزكي من مقباتنك بيزومك با فنسمى يزكي مسكوا tsananin ciwo, tsananin talauci, albata, tsananin talauci ya shafe su, sun shiga hali na tsananin talauci, amma ba su daina jihadi ba, ba su daina biyayya ma Allah madaukakin sarki ba. Tsananin ciwo ya shafe su, sun ga kowane irin cuta a jikinsu da na ƴaƴansu da na iyalansu, amma wannan bai sa sun yi rauni ba. Kai wa zulzulu, an girgiza su ta kowane ɓangare har sai da ya kai da su mutanen da annabawansu har annabi daga cikin annabawan Allah da waɗanda suka yi imani shi za su na cewa yaushe nasarar Allah za ta zo. Mun dade a wannan yanayin muna tsammanin nasarar Allah yaushe za ta zo. Allah ya ce ku saurara, nasarar ta kusa. Ishtaddi azmatu tanfarij, duk lokacin da jaraba ta yi wato ainihin jarabawa ta yi tsanani to ta kusa warwarewa kenan. To har sukan kai irin wannan yanayin sai Allah madaukakin sarki ya kawo musu mafita. To kuna zatan haka kawai za ku ce kun imani ku ba ku samu wannan jarabawa ba? Wannan ayar tana nuna mana cewa lallai in kun yi imani to Allah madaukakin sarki sai ya jarraba ku domin ya gane haƙurinku. In kuka haƙura to sai nasara ta tabbata a gare ku, in ko kuka kasa haƙuri to kun faɗi wannan jarabawa ɗin kenan. Haka nan mun faɗi cewa jihadi sababi ne na shiga gidan aljanna, ko ba kawai jihadi na wato ainihin makami ba, kowane irin nau'in jihadi. Haka nan ayat tana nuna mana haƙuri sababi ne na shiga gidan aljanna, kamar yadda a lokaci guda wannan ayat na nuna mana matsayi na waɗannan abubuwa guda biyu a cikin addini, jihadi da haƙuri. Ya zo an tambayi sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu an menene haƙuri ko matsayin haƙuri, sai ce as-sabr min ad-din bi manzilati ar-ra's min al-jasad. Matsayin haƙuri cikin addini shine kamar matsayin kai dangane da gangan jiki. Idan har kai yayi rauni ko ya samu matsala, ya sauran jikin yake? Shi ma ya shiga matsala ko? Idan ko babu kai ba, ai babu gangan jiki ko? Saboda haka idan za ka yi addini to sai ka yi haƙuri. To Allah madaukakin sarki yana tsawata ma waɗannan ɓangarori na mummunai bisa abin da suka yi na rashin haƙuri har izuwa ƙarshen yaƙi, wanda wannan shi ne dalilin karayarsu, dalilin da ya sa aka samu galaba a kansu kamar yadda ayoyin za su ci gaba da bayani. Sai Allah ya ce walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Lallai kun kasance kuna burin mutuwa. Abinda muka faɗa ɗazu, an samu waɗansu daga cikin sahabbai haka nan da waɗanda ba su tafi yaƙin Badar ba, suna burin Allah ya kawo wani sababi na yaƙi ko? Domin su ma su nuna bajintansu, su nuna jaruntakansu, ko Allah zai azarta su da shahada. To shi ne Allah yake cewa ku ne fa kuka nemi shahada, ku ne kuka yi burin mutuwa. A nan mutuwa ma'ana sun yi burin sababin mutuwa ɗin, sun yi burin wani yaƙi ya sake tasowa tsakaninsu da da mushrikai sun yi burin ina ma hakan ya faru domin su samu matsayi na shahada fi sabilillah shine wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw kafin wato ainihin gamu da shi mutum yayi burin shahada fi sabilillah wannan ba abun suka bane ha abun yabo ne amma yana da kyau mutum ya kimta irin kimti da muka faɗa na wato ainihin yaki ya kimti ya kimta da tabbataccen imani sannan kuma da wato makami wanda zai yaki shi idan har mutum bai samu cikakken kimti a waɗannan abubuwan guda biyu ba to bai dace yana yawan faɗa da fatan baki cewa ina ma yaki ya taho ba domin yayi bala'i saboda bai shirya ba abinda baka shirya masa ba kada kana cika baki dangane da shi to waɗannan sun yi wannan cika baki din ashe ba su gama shiri ba mai nuna ba su gama shiri ba shine abin da ya faru da su yayin da yakin ya zo waɗansu da suka ga zafi suka gudu waɗansu da aka ce musu an kashe annabi sallallahu alaihi wasallama suka rude suka wato ainihin ce to in babu annabi don me kuma za su yaki suka koma amma akwai waɗanda sun shirya ɗin da aka ce annabi ya mutu suka ce to annabi in an kashe annabi su mai amfanin rayuwa abu sai suka ƙara ƙaimi suka ci gaba da yakan mushrikai to ba da su ba waɗannan ake magana da su ba ana magana da waɗanda ba su iya sabati har ƙarshen yakin ba ko kuma suka saba wani umarni daga cikin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan yakin shine Allah yake tunatar da su gafa burin da kuka yi ta yi kafin mutuwan ya zo muku saboda haka muka ce ba shahadar ake suka ba cika baki ne alhali baka gama shiri ba shine abin da ake suka shi yasa a musulunci ba a san ka ɗauki abin da ka san zai fi ƙarfinka na aikin ibada mun sha faɗa musamman a lokutan Ramadan cewa kowa ya kimta ya ƙara ƙoƙari bisa abin da ya saba yana yi na ibada amma sai mu ce amma banda al-ifrad banda tafriq banda wuce gona da iri kada ka ɗauki abin da ba za ka iya ɗore a kai ba inda an kai ranar farko shikenan mutum ya ce kullum zai yi sallah raka'a kaza kuma kowace raka'a zai karanta izo kaza dan a farko yana jin nishadi amma da yayi so biyu sai karaya annabi yana cewa iklafu min al-a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamal hatta tamallu ko dora makanku na ayyuka irin abin da za ku iya mana irin wanda za ku iya doge a kai saboda Allah ba zai gaji ba yana ba ku lada har sai ku in kun gaji kun gaza to kada ka dauki abin da za ka gaza ba za ka iya dore a kai ba shi yasa Abdullah ibn Amr ibn al-As ya yi nadama na waɗansu ayyuka na alkhairi da yake da annabi ya tare wa masa rangume ya ce a yana da ƙarfi zai na yawan adadin karatun Qur'ani da zai yi a kullum da azumin da zai yi a koyaushe annabi ya yi ta rage masa yana cewa a'a shi yana da ƙarfi to amma da girma ya zo masa ba zai iya sai zanto yana masa wahala amma kuma shi bai san ya fasa wani abu da annabi ya bar duniya ya bar shi a kai sai zanto yana shiga cikin kunci sosai to shi dai ya iya sha amma da yawa ba za su iya sha ba mutum ya ɗauki abu mai wahala da ya fara zuwa na lokaci zai bari to shi ne cika bakin da ake suka a nan da bai dace wato ainihin mutane su yi ba amma neman shahada wannan abu ne mai kyau ya zo a sahih bukhari annabi alayhi salatu wassalam yana cewa wallahi ina burin ina ma da za a kashe ni fi sabilillah sannan Allah ya raya ni ya dawo da ni duniya a sake kashe ni fi sabilillah Allah ya sake dawo da ni duniya a sake kashe ni fi sabilillah annabi yayi burin wannan abinda ko annabi zai yi burin za kaga ba za a ce wani ba zai yi burin sa ba ko saboda ba abun suka bane mutum yayi burin shahada sayyidina umar ibn al-khattab ya kasance yana addu'a اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك يا الله كودا تاني ده شهادة دان توك شكين هنية شكين تفر كنت كما كأذب تاني ده متوى أقرين النبوة كما الله يا أمتا مصفو أنكشي شينا جمو تاني أسلل الأسباء في سبيل الله أنكشي كان أسلل أي كلمة في سبيل الله شيرانك سنا أقرين مدينة كما يدى يي بيجي ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه wannan daman cika bakin yana faruwa ne kafin abin yazo amma idan abin yazo a lokacin ake gane cika baki ne ko da gaske mutum yake mutum ya shirya gama shiri ko bai gama shiri ba Allah ya ce wa antum tanzurun gashi nan kuna kallo abin yazo kuna kallon mutuwar a madadin ku tunkari mutuwa ha kuna kallon mutuwan ba wannan yana kara tabbatar da cewa ga sababin mutuwan ya zo muku kuna ganin sa da idanuwanku amma kun ku shiga ha ku samu wannan daraja na shahadar sai kuma kuka ja da baya saboda haka wannan suka ne da gyara Allah madaukakin sarki yake wa mummunai a yayin da suka samu kansu a irin wannan yanayi gashi kuna ganin sai da idanunku mai yasa ba za ku cika burin ku ba dan mai ba za ku cika burin ku ba kuka gudu ko kuka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ayar tana nuni ba sakar hancin mutum ya roki abinda ya san baya so shi yasa annabi alayhi salatu wassalam yana cewa la tatamannu liqa al-adu wa salu Allah al-afiya fa idha laqitumuhum fasbiru wa alamu anna al-jannata tahta dhilal as-suyuf annabi yana cewa kada ku yi burin gamuwa da abokan gaba kada ku yi burin yaki babu wanda ke son yaki in kaga mutum yana burin yaki bai karanta tarihin yaki bane koko bai ga yakin ba yanzu mutanen kasar Iran yanzu a wannan yanayin da suke so kana ganin za su so yaki yanzu mutanen kasar Isra'ila yanzu a yanayin da suke gani yanzu kana jin suna son yaki to kada kai burin yaki yazo maka kada kai burin yaki yazo maka la tatamannu liqa al-adu kada ku yi burin gamuwa da abokanan gaba saboda ba ku sani ba za ku iya juriya ko ba za ku iya jurewa ba in kuka jure nasara in ko ba ku iya juriya ba to kun jawo kanku abinda ba za ku iya ba mun karanta hadisi annabi alaihi salatu wassalam lokacin da muka yi bayani akan yafiya ko muka ce kada mutum ya ce zai yafi abinda ya san yafi karfin sa to kada ka kai kanka ko kai burin makanka abinda ka san yana iya son karfinka Allah ya ce annabi ya ce wa sallallahu al-afiya roki Allah zaman lafiya yasa kullum muna addu'a na zaman lafiya ko yasa annabi ma ya koyar da musulmi a addu'an mu na safiya da marace zikirin safiya da marace kullum akwai Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya ya Allah ina roƙonka yafiya da lafiya zaman lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa babu wani abu wanda mu'mini ke amfana da shi ko ke amfanar mu'mini bayan imani kamar zaman lafiya saboda duk waɗansu abubuwa na ibada ana iya yin su ne in akwai zaman lafiya in babu zaman lafiya ba zai bibi ko wannan zama da muka yi mana karanta alqur'ani muna fassara shi in babu zaman lafiya ai ba za mu iya ko sallolin jami'i da ake yi a taru yanzu a ramadan da ake qiyamul layl yanzu wadansu sun bar gidajen su ma sun zo masallaci suna itikafi idan babu zaman lafiya wannan duka ba zai yi ba saboda haka asali shine a zauna lafiya yaki in ta kama ne ake yin ta to in ta kama din sai a yi ta da kyau ita ma ana yin ta ne domin a kawar da ita domin kar ta sake faruwa domin wanda suka chocolate a gama da su a kare lagon su ta yadda ba za su samu karfi na wato ainihin sake janyo yakin nan gaba ba annabi alayhi salatu wassalam yake cewa idza laqitumuhum fasbiru amma in wani dalili yasa kuka haɗu da abokanan gaba to ku yi hakuri shine abinda Allah yake faɗa a wannan aya din abinda waɗancan bangare na sahabbai suka yi gadartan yin sa kenan wannan hakuri din to idan kuka haɗu da su ku yi wato ainihin ku yi hakuri Sayyid Tantawi yana cewa a wannan ayoyin Allah madaukakin sarki abinda yake nuna mana shine cewa maksudin wannan maganan wa'azi ne ga mummunai kada su yi burin wani abu har sai sun yi tunani dangane da ƙarshensa kuma sai sun yi tattali sun kimtsa kansu domin fuskantar wannan abun kuma cewa duk abin da suka yi burinsa su luzumce shi idan har ya tabbata a gare su shine ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsara wa musulmi tafarki wacce take mai kakkiya a rayuwa dangane da irin waɗannan abubuwan sai kawo wannan hadisin da muka ambata sannan yake cewa da haka za mu ga cewa waɗannan ayoyin sun yi umarni ga mummunai su yi la'akari da halayen waɗanda suka gabace su su nisanci abinda makaryata annabawa suka kasance a kai na ɓata da saɓo su kimta ƙawunansu na wato ainihin jure ma musibu da abubuwa masu ɗaci na jabawa saboda ƙarshen lamari dai nasu ne kuma su sani cewa rayuwa ba ta kuɓuta daga samun nasara da kuma karaya daga shiga cikin kunci da kuma walwala saboda Allah ya bambance tsakanin nagartattu da mutanen banza kuma su sani cewa hanyar aljanna tana buƙatar imanin amiq imani mai zurfi wa sabrin tawil da kuma hakuri mai tsawo wa jihadin shadid da kuma gwagwarmaya mai tsanani wa istijabatin kamilatin li ta'alimil islam wa adabihi da kuma cikakkiyar amsa ma karantarwar musulunci da ladubbansa wannan sune abinda waɗannan ayoyin suke karantar da yayi ta kuma to za mu tsaya anan gobe sai mu dora ƙarin bayani ne akan abin da ya faru a yakin Uhud abinda muka faɗa ya zanto daidai faɗa shi daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana abinda muka yi kuskure ya kuma ba mu lada a kansa abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته